Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa take a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mayar da hankali ga gudunmawar sarakuna da shugabannin gargajiya domin samar da tsaro a jihar. Haka kuma za ku ji cewa wata kotun kare ƴancin ɗan adam ta Turai ta buƙaci ƙasar Italiya ta yi bayani kan ƙin barin wani jirgin bakin haure ya sauke a ƙasarta. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya kuma kiri zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Niger. Da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu raro ke kira kuna ajiye mana. Amma duk a nan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, Daula Salim ke karantawa. Jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya kakabawa kasar Iran abinda ya kira da takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki, wanda takamamme ya fi shafar shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban ƙasa, wanda ya ce zai hana Khamenei da Iran harkar cinikayya da duniya. Sakataren Beltamanin Amurka Steve Mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida ƙaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Trump ya kira wannan umarnin nashi mai ƙarfi kuma wanda ya dace a matsayin martanin Amurka ga kakkaɓo jirgin mara matuƙi na Amurka da Iran ta yi a makon jiya. Amurka ta ce jirgin na tafiya ne a yankin sararin sama na ƙasa da ƙasa kusa da Hormuz. Amma Iran ta ce jirgin ya shiga yankin sararin samanta. Saura 'yan mintoci kawai jiragen Amurka su yi barin wuta kan Iran a ranar Alhamis, sai shugaba Trump ya yanke shawarar cewa ba zai ɗau irin wannan matakin sojin ba, saboda harbin jirgin mara matuƙi da Amurka ta yi. Bayan da aka gaya masa cewa harin na iya sanadin mutuwar Iraniyawa kimanin 150. Yayin da yake jawabin sanar da wannan takunkumi, Trump ya ce, ina ganin mun nuna matuƙar haƙuri, amma ba lalle bane ba mu ƙara daurewa irin wannan a gaba, amma za mu gwada yanzu. Shugaba Donald Trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ce kan saƙon taya murnar ranar haihuwarsa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mani saƙon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce. Trump dai ya cika shekaru 74 da haihuwa a ranar 14 ga watan Yuni. Wannan bayani na zuwa ne bayan da kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta ce Kim ya samu wasiƙar ban girma daga wajen Trump. Hukumar kiwon lafiyar Amurka ta yi hayan ɗan wasan ƙwallon kwando Fama Dikembe Mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a ƙasarsa, wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi ɓarkewa, inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500, sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar tun daga watan Agusta. Yayin da yake faɗakarwa a cikin wani hoton bidiyo da hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta wallafa a shafinta, Mutombo ya ce, a yau ina so ku sani zuciyata na tare da ku 'yan ƙasata. Ina buƙatar taimakonku domin shawo kan wannan cuta a arewa maso gabashin ƙasar. Cutar Ebola gaskiya ce, ba taɓa ganin irin wannan annobar ba kamar na wannan karan. An bindige ma duk wani yunkurin juyin mulkin nan na kasar Habasha na rana Asabar a jihar Amhara ta arewacin kasar Habasha. Wani dan jarida a babban birnin jihar ta Amhara ya fada wa Bashir Dar na sashin kuryar Afrika na muryar Amurka cewa an kashe General Asam News Igene a jiya Litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro. A halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji rauni a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin na ranar Asabar wanda shine mai gabatar da kara na yankin Magbaru Kebede ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a cewar wani rahoto da kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayar. A ranar Asabar ne wasu yan bindiga suka kutsa kai a cikin wani taron da ake yi a Bahir Dar inda suka kashe shugaban yankin.
Dole Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta fara aiki da sarakuna da sauran shugabannin al'umma na gargajiya domin samar da tsaro a fadin jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta maida hankali ga gudumawan sarakuna da masu unguwanni wajen samar da tsaro a jihar. Gwamnan jihar Injiniya Abdullahi Sule ya ce rashin adalci wa al'umma na daga cikin ababen da ke haddasa fitintunu a tsakanin jama'a.
Yawancin rashin zaman lafiyar nan mutane ne da suke ganin ko an cuce su ko ba a yi musu wani abin da suke so ba. Saboda haka na farko a yi adalci ne ba abin da ya dame ni da addinin mutum ko kabilan mutum. Duk mutumin jihar Nasarawa haƙƙi ne a wayana. Saboda haka za a rike mutane gaskiya tukuna na farko din area din kenan. Na biyu duk wani abin da ya cancanta a ba wani za a bashi kayan shi. Ba zan damu da wannan bai zabe ni ba, wancan ya zabe ni, wannan ba su a kaunana, wannan duk wani dan jihar Nasarawa yana da haƙƙi a wayana. Bayan wannan rashin fahimtar juna da rashin aikin yi. To shi yasa nace in aka zo da ayyuka da mutane za su samu aikin yi. Duk lokacin da mutum yake son ya jawo wani rashin zaman lafiya, to zai rasa ma wanda zai jawo saboda mutane suna wurin aikin su. Ba wanda zaka zo ka ba su dubu ɗaya ka ce su zai su zagewa ne ko su je su maruwa ne da sauransu. To shi yasa kokarin in samu wa mutane aiki ne yana kan gaba wurin hanyoyin da za a yi zaman lafiya. Sarakunan mu muna so mu jawo su yanzu mu ba su aiki. Saboda yanzu sarakuna maimakon kawai su zauna a kira su nan su kwashi motoci su tafi a kira su can su kwashi motoci, a'a su zauna ma su kula da inda suke, su san menene yake faruwa a wajen, su kawo rahoto ga gwamnati, gwamnati kuma ta dauki matakai wanda za a zauna lafiya a wayannan wurare. Saboda haka zaman lafiya za mu kama kowa ya zama shi ma akwai haƙƙi a wuyan shi.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Injiniya Abdullahi Sule. A baya an samu rigingimu a jihar Nasarawa amma yanzu dai ko mai ya lafa inji sakataren jam'iyyar APC a jihar Alhaji Aliyu Bello.
Nasarawa state tana daya daga cikin jihohi masu kabilu daban-daban. Akwai kabilun da ma ba taba jin sunanta ba amma kowa yanzu ya samu dama. Saboda haka AAC Sule na tabbata zai yi dori ne na zaman lafiya da muka samu a Nasarawa state. Mu a jam'iyyar APC za mu yi kokari mu ga cewa an tafi da kowa, an yarda da kowa, kuma nasaran da Almakura ya samu shine goyon baya idan kana mulki.
Tsohon kwamishinan yada labaran jihar Nasarawa Jamil Zakari Muhammad yace jama'a su goyi bayan gwamnatin don shan roman demokradiya.
Mutane sun riga sun yi rija'a cewa za su goya mishi baya. To kira kawai da zamu yi shine su zage damtse su bashi goyon bayan kamar yadda ya kamata, kuma su yi hakuri da abubuwa da za su zo a nan gaba. Saboda idan sabon gwamnati ta zo dole za ga canji, kuma sai an yi hakuri kafin a fahimci ina ne alƙiblanta, kuma wani irin goyon baya kamata a bata domin ta samu nasaran abubuwan da sa gaba.
Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin da aka samu sauyin gwamnati bayan karewar wa'adin shekaru 8 da gwamnatin baya ta yi tana mulki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Kotun kare yancin bil'adama ta Turai ta buƙaci ƙasar Italiya ta yi bayani akan kin barin wani jirgi da ya ceto bakin haure ya sauke sa ƙasar ta. Ga rahoton Sabina Castelfranco da Daula Salim za ta karanto mana.
Kasar Italia ta kiyaye jirgin nan mai suna Sea-Watch 3 ya shiga yankin ruwanta da gabar tsibirin Lampedusa dake kudu. Yan kalilan ne kadai daga cikin bakin haure dake cikin jirgin waɗanda suka hada da mata biyu masu ciki aka amince musu su sauka. Jirgin mai dauke da tutar kasar Netherlands wanda mallakin wata kungiya ce ta kasar Germans da kan ceto bakin haure a teku. Ya ceto bakin haure ne daga wani kwalakwalan balambalan a tekun Bahar Rum kwanaki 12 da suka gabata. Matuƙa jirgin sun kimiyar da bakin hauren Libya bisa ga hujjar cewa akwai tashin hankali a Tripoli. Matar da ke magana da yawun kungiyar Sea-Watch a Italia, Giorgia Linardi ta ce, halin da ake ciki a jirgin na Sea-Watch na dada tabarbarewa ne a kulli yaumin. Sannan ta bayyana yadda hukumomin Italia suka yi ma bakin hauren da cewa rashin mutunci ne.
The partial disembarkation of 10 people.
Ta ce barin mutane 10 kawai su fita daga cikin jirgin kimanin mako guda da ya gabata. Ya ma dada munana halin da ake ciki a jirgin. Sauran mutanen na tambayar wai shin me yasa ba za a ba su damar sauka ba. Kotun ƴancin dan Adam ta Ture dake Strasbourg yanzu na buƙatar gwamnatin Italia da kungiyar Sea-Watch su mata bayani game da wannan jirgin saboda a bar bakin hauren su sauka a ƙasar Italia. Linardi ta ce daidaikun mutane da ke cikin jirgin sun yi kira ga kotun ta Ture da ta sa baki saboda a dauki mataki na wucin gadi wanda zai tarbatar musu da ƴancinsu. Ministan harkokin cikin gidan Italia, Matteo Salvini, na aiwatar da tsarin tashar jirgin ruwa mai tsauraran matakai na shige da fice. Ya ce shi kan zai daura laifin duk abin da ya faru da bakin hauren kan kasar Netherlands da kungiyar tarayyar Turai. Ya kara da cewa ya ma rubuta hakan ga takwaran aikin sa na kasar Netherlands.
Le navi fuori legge non arrivano in Italia per quello che mi riguarda.
Salvini ya ce ba za a bar duk wani haramtaccen jirgin ruwa ya zo kasar Italia ba. Ya ce ana maraba lale ga masu guje ma yaki na hakika. Ya kara da cewa a fahimtarsa daga cikin bakin hauren da suka yi ta shigowa a baya-bayan nan, ɗan kalilan ne kawai suka gudo saboda tashe-tashen hankula. Adadin bakin hauren da ke shiga Italia ya yi matukar raguwa tun bayan da Salvini ya kama aiki a bara, inda ya ragu zuwa kashi 80 na adadin shekarar 2018. Kuma saboda hakan, kwarjinin ministan cikin gidan ya karu sosai. Gwamnatin Italia ta bullo da wani mataki na hana duk wani jirgin ƴan rajin dauke da bakin haure da aka ceto shiga yankin ruwan Italia. Duk jirgin ruwan da ya saba ma wannan hanin zai fuskanci tarar dala 56,000.
To Daula Salim kenan da fasarar rahoton Sabina Castel Franco. Kafin mu kai ga shirin na gaba, a shakata da wannan waka.
Inyara ananana habayara manyan gobe inyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so habayara manyan gobe inyara in mu ne yau to yara ku ne gobe habayara manyan gobe habayara ananana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta inyara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so inyara manyan gobe abba yara Allah nana inyara manyan gobe inyara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so inyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai gida mai amfani kwai shi gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda inyara manyan gobe haba yara Allah nana inyara Allah nana haba yara manyan gobe. Yeah. yara ku bi ma iyaye malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe aba yara Allah nana yara aba yara yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai ne yara manyan gobe aba yara Allah nana yara manyan gobe aba yara Allah nana yara manyan gobe.
Kuma da Lahadin zuri na tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:15 na dare ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kira dawo lafiya na ci gaba da bibiyar yanda hukumomi da kungiyoyin fafutukan kiyaye hatsin ram suke tunkarin batun amfani da wayar salula yayin tukin mota. A makon da ya gabata bako mu Isa Ali na kungiyar Vald mai fafutukar kiyaye hatsin ram a birnin Accra ya dauko mana bayani ya kai inda yake nuna mana irin jan kunni da ake yi wa masu amfani da wayar hannu yayin tuki. Yana cewa
ya kama ka kuma kai sai akai koti ai maka assignment da zai maka kuma fa'in ba fa'in daya bane ko guda
ka ga wato tare da za a cika
daya daya kaman hudu saboda kaga na farko in kana fira kan sai kan waya kaga na farko za ka kawo makanka masalaci na farko kenan sannan na biyu kuma za ka iya ka kawo ma jama'a kuma masala da cuta sai shi mun ce wai wannan nan wannan suna cewa kaman za ka endanger the public
sai za ka jefa rayuwar jama'a cikin hatsari
za ka sa rayuwar jama'a cikin hatsari dai maganar kenan sannan na uku kuma ka iya kuma ka ba ta property gari ka gani saboda cikin tukin da kake yi za ka sa iya saboda firan da kake kan waya ka je ka buge wani gini ko ka buge wani abin da an ka ajiye kamar traffic light haka ko ma sai mu ce street light mun ka duba saka titi nan duka akwai wutar lantarki da aka yi askata titi nan duka sai ka kamar ka je ka buga wannan abin saboda shi karshe charging da za a yi maka a call sai ka kamar charge ya kai wuraren hujjali biyar kagani sai ba karami sai mu ce ba karami abu bane yana ka mana matsala sosai kuma sai ce wannan dai na ishe da kamar gaskiya yin sandan gana suna kokari ka in an ganka ana kama kani sai akai ka sai mu ce court ke da sai ai maka hukunci abin nan in hukunci in dai za a fadin ka ne sai a anshe ka kudi in ba wannan kuma in za a sa ka wani watanni ne kuma sarkar ke.
To ku kungiyoyin jama'a da yake ku ne kuke fafutukar ganin an rage hatsara a kan hanyoyi ko kuma akwai wani abin da kukan yi don saboda ku ja hankalin masu matuƙa mota su daina amfani da wayar salula?
Haka nan ne na farko kamar yadda ka sani kaga gwamnati na da ita aikin da za ta yi sannan mu man da kungiyoyin da ke zaman kanmu mu ma muna da harkokin da mu ma muke yi gaskiya muna falkar da jama'a kaga jama'an kuma muna falkar da jama'a waɗanda ke amfani da titina kamar na farko muna shiga makarantu haka don mun san kamar cewa yaranmu da dama gaskiya suna ketare titi kuma wani lokaci ba su san cikin matsalan da wannan sai mu ce mai titi yake ba sai shi mun karantar da su cewa kamar in dai za su ketare titi su yi kokari su duba cikin sai mu ce su duba cikin motan glasin nan su gane cewa kamar idonsu da idon wannan driver ke na matucin mota zai haɗu ne shi su shaida kamar gaskiya mai tuka mota ya adan su su ma sun ga mai shi amma in sun ga kamar wanda ke tuka motan mai shi sai yana dube-dube ko ma hankalin mai shi na kan waya kashi kuskure su ketare wannan titi muna karantar da yara wannan da dama saboda yara da yawa suna ketare titi da safe haka da maranci na biyu kuma tsofaffinmu kuma su ma muna gaya musu muna karantar da su wani lokacin za su ketare titi su bar a taimake su in ba haka ba su ma su yi kokari in za su ketare titi su duba driver kenan wanda ke tuka mota su duka su ga duna sa'annan ne su ga kamar an ba su hanya don wani lokaci kaga mutum na tsira kan waya sai kaga kamar yanzu tafiyan shi ya rage tafiyan motan ta rage kana nan shi ne za ta haka nan amma bata sai a ba sai kaga wanda kuma ke so ya ce tare titi sai mai shi yana sai kaga kamar mai shi kaga kamar wannan matucin mota motan nan za ta sai ne sai kaga karshe motan sai ya buga ya buge ne shi kaga ne saboda sannan kuma su matucin kuma don muna da commercial drivers kenan wadanda a
cikin yan kasuwa
cinikin su kenan
aiki na yan kasuwa
eh su yan kasuwa haike su kenan sai muna da yan taxi muna da yan trotro kaga ne yanda ake kiran su gana kenan su ma wani muna zuwa gaskiya wuraren su inda terminalin su kenan duka muna
tare da su
kuma in dai suna tuka mota gaskiya an kai cira kasu dutu am muhimmi wanda ke da wadanda gaskiya mun ke musu magana sosai wannan shi ko kar shi ya ce direbobi shine ni wadanda ke cikin motan
muna fasinjoji
a cikin motan suna zaune fasinjoji kenan za a kai da su unguwannin su a sauke su sai suna cikin mota sai kaga kira ya zo an kira kan waya sai kaga matucin ya dauki salula wannan mun karantar da shi mun ba su dama cewa kamar shi yake wannan driver ya aje wannan waya inda ya aje wannan waya ba in suna tafiya in sun ga dan sanda sai su gaya ma dan sanda in ya so a kama wannan driver
a wannan mako ba za mu dafa aya a nan a mako mai zuwa Isa Ali zai dora daga inda ya tsaya to za mu dinki shi bakon namu Isa Ali na kungiyar VAL dake birnin Accra da duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba ya koma kere yanzu kuma ga Solomon Barma dauke da sharhin jaridin jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa an fara tantaunawa tsakanin shugaban kasar Niger Isuf Muhammadu da jagoran yan adawa Hamma Amadu a ci gaba da neman hanyoyin warware kiki kasar da ta dabaibaye tsare-tsaren zabubukan da ke tafe a cewar jaridar kasashe aminai da kungiyoyin kasa da kasa ne suka jajirce akan bukatar ganin an yi sulhu a tsakanin waɗannan yan siyasa biyu domin dage shingen da ke hana wasu yan kasa shiga a fafata da su a waɗannan zabubuka lamarin da yasa masu hannu da shuni suka yi kira a gaggauta shirya wata ganawa a tsakanin shugaba Isuhu da Hamma jaridar Lebanon na cewa yan bindiga sun hallaka wani dan majalisar da'irar tsibirin Maradi wanda suka iske har gidansa saboda zargin sa da kwarmatawa jami'an tsaro bayanan da ke ba su damar fatattakar masu garkuwa da mutane akan iyakar jihar Maradi da wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya jaridar ta ce dan majalisar wanda ke ɗaya daga cikin manyan fadawa a masarautar tsibirin Gobir jarumi ne wanda a lokacin da yake raye ya taimaki jami'an tsaro sosai wajen kare lagon yan bindigar jihar Zamfara da ke ketarawa Niger jaridar Air Info ta bayyana cewa jami'an tsaro sun kama wata jami'ar kiwon lafiya ta bogi a asibitin sojoji da ke barikin dirku ta gundumar Bilma a yankin Agadez iyaka da Libya likitar wacce ta gabatar da kanta a matsayin dalibar da ke daukar horo don kara gogewa akan aiki da sunan wata makarantar likitoci ta shafe kwana da kwanaki a wannan asibiti kafin daga bisani bincike ya gano cewa babu sunanta a kundin rajistar kowace makaranta mafari kenan aka fara yunkurin gurfanar da ita a gaban kuliya mu karkare da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta maida hankali akan damburwar da ta biyo bayan amincewa wani kudirin dokar da gwamnatin Niger ta gabatar wa majalisar dokokin kasa wanda ke kunshe da matakan saka ido akan ayyukan gina wuraren ibada da makaratun allo jaridar na ganin rashin tuntuba kafin bullo da wannan tsari a matsayin mafarin cece kucen da ya kunno kai a tsakanin hukumomi da malamai saboda haka ya zama wajibi a dama da shugabannin addinai domin fadakar da kan al'umma game da muhimmancin zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida asali yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakon da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manure dan uwa mai Allah a cikin garin Jega. Ina kira ga babban murya da shugaban kasa General Muhammadu Buhari da shukula da al'amuran da sun kada na Najeriya. Lalle magana cin hanci da rashawa babban bannata dan su ne ummul kaba'isa na haddasa musikin da ke dan kafa.
Assalamu alaikum sashen Hausa radio America. Sunana Usman Dogo madaka rafi na kurgamin jihar Niger. A halin gaskiya ina son in ce da ma gwamnatin tarayya a duk shawaran da muke kan bada ya kamata an ce ga dan kana masu kunomi daga hannun jihohi amma da shi har a gwamnatin tarayya a halin gaskiya in da aka yi haka to an biya ma kowa hakinsa amma dai ga dai ina hannun jihohi gwamnatin jihohin su ta gaskiya akwai matsala to ba gaskiya ba ai ba. Assalamu alaikum sai ku ga radio America. Suna na sanan jirgin ta garajiyar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya hannun da ya tashi daga Makwa zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa a halin gaskiya hanyar nan ta lalace. In Kaduna ne ganya zaka dauka kaman ba Nigeria kake ba. Kuma ga shi nan ba motoci sun dauke ba motan da yake bi. Abin da ya kama daga Kaduna zuwa Kondogoro zuwa Udawa zuwa Kaduna da Burku motoci ba sa bi duk wanda suke sana'a wannan hanya da sun kau sun tashi. Allah ya sa a taimaka a gyara wannan hanyoyi.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Banija ta Rabu tare da Najeriya dangane da wannan sanya hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na kasa da kasa dangane da kama waɗanda suke da hannu a wajen almundahana na shatan kuɗin kasa da kuma inda suka koyi da fadunci ko su a hukunta su hakika wannan sanya hannu ne sai mu ce ya yi mana daidai kuma muna fatan wannan abu zai zama alheri ga Najeriya domin kasar mu Najeriya tana da matuƙar arziki ne ɗin duniya yadda waɗansu fata gari ɗan tsirarin suka sa su kai ƙarshen waje ta fatan wannan kuɗaɗe da za a yi kano zai sa a samu wanda za a raya ƙasa ta zama ƙasa mai kyau.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da Wallah Salim za ta dama da labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba ma kasar Iran abinda ya kira da takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki wanda takamaimai ya fi shafar shugaban addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban kasa wanda ya ce zai hana Khamenei da Iran harka cinikayya da duniya. Sakataren baitar malam Amurka Steve Mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida kaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ce kan sakon taya murnar ranar haihuwarsa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Hukumar kiwon lafiyar Amurka ta yi hayan dan wasan kwallon kwando Fama Dikembe Mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a ƙasarsa, wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi barkewa inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500 sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar tun daga watan Agusta.
To madalla a gaishe sheki masu sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta dai za ku iya ziyarar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da tana gabatarwa sai kuma Salman Abu wanda ya bada umarnin jama'a injiniyan mu ne Dallas Smith. Ni Sarfil Hashim Gumel da ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.